Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31.49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Juma'a 3 ga watan Janairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Amurka ta kai hari da asubahin yau Juma'a da ta kashe babban kwamandan dakarun juyin juya hali na Kud General Qasem Soleiman. Sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya bayyana cewa Amurka a shirye take ta kare kanta na daukan matakin soji don hana kaiwa sojojinta hare-hare nan gaba. Makafin Najeriya da waɗanda ba sa gani sosai sun koka kan halin kunci da suke ciki, duk kuwa da dokar da shugaban Najeriya ya rattabawa hannu bara.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar ci gaban Fulani makiyaya ta Gan Allah Fulani Development Association da ke jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya sun shigar da ƙara akan gwamnatin jihar sakamakon sanya hannu a dokar hana kiwo da majalisar dokokin jihar ta yi.
Nan dokar zai hana mu walwala, zai hana mu jin daɗi, zai hana mu zaman lafiya a inda muke zaune. Kuma hana kiwon nan ba alheri bane, ba mu ma makiyaya kaɗai ba, a duk waɗanda suke shi ƙarƙashinmu.
Sannan za ku ji tattaunawa ta musamman da wakilin sashen Hausa ya yi da ɗaya daga cikin iyayen matan 'yan matan nan 'yan Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace su. Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar take gabatarwa, inda a wannan mako likita zai yi bayani akan irin gwaje-gwajen da ake yi don a gane cututtukan ƙoda. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Amurka ta kai hari da asubahin yau Juma'a da ta kashe babban kwamandan dakarun kungiyar juyin juya hali na Kud General Qasem Soleimani a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke Bagadaza. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai harin ne da nufin gurguntar da shirin Iran na kai hari na gaba. Sanarwar ta ce an kai wannan harin ne da nufin daƙile shirin Iran na kai hare-hare nan gaba. Amurka za ta ci gaba da ɗaukan dukkan matakan da suka dace wajen kare al'ummarta da muradunta a duk inda suke a faɗin duniya. Jami'an Iraki sun ce an kuma kashe Abu Mahdi al-Muhandis, mataimakin kwamandan rundunar mayakan da Iran ke marawa baya ta yi fice. Ma'aikatar tsaron ta Pentagon ba ta yi wani ƙarin haske akan harin makaman masu linzami ba, sai dai ƙasar Iraki ta ce an kai harin rokan ne kan ayarinsu kusa da tashar jirgin saman. A halin da ake ciki kuma, a jiya Alhamis, sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya bayyana cewa Amurka a shirye take ta kare kanta na ɗaukan matakin soji don hana kaiwa sojojinta hare-hare nan gaba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon tana ci gaba da ganin alamomin cewa Iran da kuma mayakan da take marawa baya suna shirin kai wasu hare-hare akan sojojin Amurka da ke a gabas ta tsakiya, in ji sakataren tsaron Esper. Hare-haren saman na Amurka da suka auna Kataib Hezbollah ya janyo yamutsi na kwana biyu a ofishin jakadancin Amurka a Bagadaza. A wani jawabi da ya yi a gidan talabijin ɗin ƙasar, jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya la'anci hare-haren Amurkan. Duk da wannan rikici, shugaba Trump ya faɗa cikin wannan makon cewa baya ganin cewa wannan zanga-zangar za ta iya rikidewa zuwa yaƙi. shekara guda bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan wata dokar wariya ga masu bukata ta musamman don ya taimaka wa nakasassu makafin Najeriya da waɗanda ba sa gani sosai sun ce har yanzu suna fama da talauci da kuma nuna bambanci da yasa da yawa daga cikin su dole suka shiga yin bara don su rayu. Yanzu haka akwai sama da 'yan Najeriya makafi miliyan ɗaya kana kusan miliyan uku ba sa gani sosai. Ƙungiyar makafi ta Najeriya ta ce da yawa suna rayuwa ne a cikin matsanancin talauci.
You can't separate disability with poverty. Because most of those of us that have visual impairment are from poor homes.
Shugaban kungiyar makafin Najeriya Joshua Yalle yace ba za ka iya raba nakasa da talauci ba saboda yawa daga cikin mutane da ba sa gani sosai sun fito ne daga gidajen talakawa. Idan iyayenmu suna da abin hannu watakila mu ma da mun je asibiti mai kyau don mu samu kulawa mai kyau kana ba za mu zama makafi ba. Hukumomin Najeriya sun shirya bibiyar dokar nakasassu da kafa wata hukuma ta ƙasa da za ta kula da nakasassu don ganin sun samu ilimi da aikin yi. Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kudiri don tura sojoji zuwa Libya ya samu cewa cikin sauki a majalisar dokokin Turkiyya jiya Alhamis, amma amincewar dakarun Turkiyya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo gunaguni da Allah wadai. Kudirin ya wuce ne da ƙuri'u 325,184 da ya ba shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin ƙasar na goyon bayan gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya da take samun amincewar ƙasashen duniya. Gwamnatin riƙon ƙwaryar ta Libya yanzu haka tana fuskantar turjiya daga dakarun General Khalifa Haftar wanda yanzu yake riƙe da gabashin Libya. Shigar dakarun Turkiyya cikin yakin basasa na Libya ya sa ƙasashen duniya nuna damuwa, sai dai Ankara ta yi watsi da damuwa kan tura sojojin Libya. Jami'ai a Kenya sun ce mutane uku suka mutu a jiya Alhamis lokacin da ake zargin mayakan kungiyar Al-Shabab da kai hari akan motar bus dauke da fasinjoji a ƙaramar hukumar Lamu da ke gabar teku. An kuma ba da rahotannin cewa mutane uku sun ji rauni a harin da aka kai motar bus ɗin wadda ta taso daga garin Mombasa zuwa garin Lamu. An dakatar da zirga-zirga a hanyar Lamu zuwa Gansin yayin da sojoji da sauran jami'an tsaro suka zagaye yankin suna neman waɗanda ake zargi da kai harin. Ƙungiyar Al-Shabab da take Somalia ta sha kai hare-hare a Kenya a cikin shekaru 10 da suka gabata. Ƙungiyar ta ce tana ɗaukan fansa ne na gudunmuwar da Kenya ta bayar na sojojinta ga dakarun wanzar da zaman lafiya a Afirka wato AMISOM a Somalia.
Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. A Najeriya, kungiyar ci gaban Fulani makiyaya ta gan Allah Fulani Development Association da ke jihar Oyo a kudu maso yammacin kasar sun shigar da ƙara kan gwamnatin jihar sakamakon sanya hannu a dokar hana kiwo da majalisar dokokin jihar ta yi. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sakamakon sanya hannu ga dokar hana kiwo da majalisar dokokin jihar Oyo ta yi, kungiyar ci gaban Fulani makiyaya wato gan Allah Fulani Development Association ta kai karar gwamnatin jihar Oyo a gaban babbar kotun jihar don ta hana wa gwamnatin amincewa ko aiwatar da dokar. Alhaji Yusufu Haruna da aka fi sani da Yusufu Gizori shine shugaban kungiyar gan Allah a jihar Oyo.
Abinda ya sa muka kai gwamnatin jihar Oyo kara saboda hana mu kiwo da muka gada kakanni da iyaye wanda ɗan majalisa suka sa mu hannu shi yasa muka kai gwamnatin Oyo ƙara saboda kar ya kuskure ya sa hannu akan wannan dokar
ba ku barin har gwamnatin jihar Oyo ta sanya hannu ko ta aiwatar da wannan doka kafin ku kai ta ƙara
sa hannun nan ai bala'i ne a gare mu ba karami ba don mun ga waɗanda suka yi irin waɗannan abubuwa har yanzu babu zaman lafiya a wuri kaman irin su Binoy
dan har ita gwamnatin jihar Oyo ta ce to ai ita ba ta sa hannu ba ba ku ganin cewa kun riga mallam masallaci
a'a ba riga mallam masallaci muka yi ba don abin da kake jin tsoro dole ka same kai riga kafi kafin wannan abin ya faru
yanzu idan har gwamnatin jihar Oyo ta sa hannu ga wannan doka ta hana kiyo a nan jihar Oyo me za ku yi
abin da za mu yi kuma mun fara yi kowa ya gani mun yi magana da dan jaridu kafafen yada labarai da kuma ita gwamnatin mun fada mata kar ta kuskura ta sa ma dokar nan hannu saboda ba zai kawo zaman lafiya a jihar Oyo ba nan dokar zai hana mu walwala zai hana mu jin dadi zai hana mu zaman lafiya a inda muke zaune kuma hana kiwon nan ba alheri bane ba mu ma makiyaya kade ba a duk waɗanda suke shi karkashin mu kaman masu shiyan shanu da makiyaya da muke dauka kaga abubuwan da ake jin tsoro suna iya karuwa
kaman me kenan
kaman ta'addan shi sace sace duk wanda bai da aikin yi me zai yi to
me kuke bukata kotu ta yi muku
abinda muke son kotu ta yi mana ta hana gwamnati sa hannu akan wannan doka kuma ta bi mana haƙƙin mu haƙƙin da muke da shi a Najeriya mu dan Najeriya ne taban mu yi walwala
to akwai wani kira da za ka yi ma mutanen ku
kowa ya kwantar da hankalin shi mu zauna lafiya
wani kusa a cikin kungiyar ma ya tofa albarkacin bakin sa
sunana Ahmed Sulaiman State Advisor na Gam Allah Development Association da nan jihar Oyo State kamar maganan killace filanawa da ake cewa za a yi a hana su kiwo fata wani abu ne wani bago ne sannan wannan ina ganin ba ita ce hanyar da gwamnatin Najeriya za ta a ce an samu jituwa tsakanin manomi da bafulatani don saboda manomi da bafulatani ba yadda za a yi a raba su
to amma ana son a killace dabbobi domin a samu zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma
amma idan ka duba wannan matsalar shin da ake cewa ana rigima tsakanin Fulani da manoma rigima hatta cikin daki hatta kane da magaji zaka ga suna rigima hatta harshe da hakura zaka ga wata suna rigima ba wanda zai riba su saboda wuri guda suke shan ruwa wuri guda suke cin abinci kana auratakkai a tsakanin su duk akwai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
A gaida Hassan Umar Tambuwal bayan da aka shafe shekaru wasu daga cikin ƴan matan Chibok har yanzu suna hannun ƴan kungiyar Boko Haram wakilin muryar Amurka Sale Shehu Ashaka yayi hira ta musamman da Ms Rebecca Samuel daya daga cikin iyayen ƴan matan Chibok da aka sace diyarta Sarah inda ta yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da su taimaka su dawo musu da ƴaƴansu
kaman yaya rayuwa ya kasance ne a tsawon waɗannan shekaru
gaskiya ba mu same shi da sauki ba rayuwa yana da wuya
tsammanin cewa za a kwashe shekaru baki haɗu da ƴarki ba
ko kaɗan taɓa tsammanin haka ba tunanin mu ba zai wuce kwana biyu uku sati ɗaya sati biyu ba
kaman ta yaya kike tuna Sira
in zan yi addu'a da dare karfe 12 ɗaya na tunawa da ita kowane lokaci a cikin addu'a
ganin cewa a yanzu a ce tana sauraron ki wani irin sako zaki mika mata
sakon da ne zan iya mika mata shine su ci gaba da yin addu'a cikin zuciyarsu wata rana sai labari in ba mutu ba in bata mutu ba Allah zai sake sada mu
amma duk da kaunan cewa wata rana ba za a ceto yarki za ku zo ku sake haduwa tare
da yardan Allah za mu sake hadu in ba mu mutu ba
to a ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana sauraron ki a yanzu kaman akwai wani sako da kike so ki mika masa
ce ina roƙon shi a madadin dukan iyaye da ƴaƴan su kuma ku su fita ba ya sake kara kokari kamar yadda ya fitar da sauran ƴaƴan mu roko muke yi domin bai da sauki a ce sauran iyaye suna murna mu kuma har yanzu muna cikin bakin ciki bai da sauki mu kara roƙon shi muke yi dan Allah dan Annabi yayi hakuri ya sake kara karfi akan wannan maganan domin su ceto mana yayan mu.
To idan kuma muka koma kaman ta bangaren waɗanda suke rike da waɗannan yara, akwai wani sako da kike so su ma ki mika musu?
Ni sakon da zan iya ce musu shine muna roƙon su don Allah dan Annabi su yi haƙuri su sake mana yayan mu, tunda su sun ce da gwamnati suke yi. Mu talakawa ba mu da komai, mu yi haƙuri su dube mu, su ji tausayin mu don Allah dan Annabi.
To akwai wasu rahotanni da dama da suke cewa tun bayan lokacin da aka sace waɗannan yaya naku a saboda dalilin tunani, akwai iyaye da dama da suka rasa rayukansu. Ina gaskiyan wannan magana?
Kwarai da gaskiya akwai su iyaye da yawa, kusan 20 mazance in ban karya ba,
waɗanda
suka rasa rayukansu.
Sun kai mutum 20?
Sun kusa.
A gaida Sale Shehu Ashaka, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 12 da minti 15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata mun ji menene koda, mun ji kuma amfanin ta da kuma irin cututtukan da za su iya kama koda da kuma abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtuka. A wannan mako kuwa za mu ci gaba da tattaunawa da likita don jin shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane yaya lafiyar kodan mutum take. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Mun ji menene koda, mun ji amfaninta da kuma irin cututtukan da ma suke iya kama koda da kuma abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtukan. Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane cewa ita wannan koda tana da matsala ko kuma lafiyar ta ƙalau?
To akwai gwaje-gwaje da ake yi, amma abu na farko shine daga tattaunawa tsakanin likita da marasa lafiya ko kuma da mai kula da mara lafiya zai iya nuna masa akwai alamun cututtuka wanda suka shafi koda. Likita zai fahimci abinda nake nufi da wannan. Sannan yan gwaje-gwajen da ake, akwai waɗanda suna da sauƙin gaske, misali fitsari da ake gwadawa, cikin yan mintuna ka samu bayanin wannan gwaji. Abinda ake gwadawa a ciki, akan duba wasu abubuwa waɗanda bai kamata a gansu a ciki fitsari ba. In an gansu, wato kamar rariya ce da ya kamata ta hana wani abu ya wuce, sai ka ganshi. Kana da rariya ɗan laushi, sai ka duba ƙasa, sai ka ga duwatsu, ka san cewa akwai inda ta huje. Saboda haka ta fitsarin nan za a duba ko su abubuwa wanda bai kamata a gansu a cikin fitsari ba, amma za a gansu, wanda idan an gansu din nan zai sa likita ya nemi wasu bincike. Kuma wannan bincike ne mai sauƙin gaske ta fannin yi, da kuma kuɗin shi yana da arha gaske, kuma ɗan lokaci ne kankani, cikin minti 5 an gama an samu zai bada dan shawara akan abin da ya kamata a yi. Sannan akwai hotuna da akan iya yi idan ta kama, likita zai yi tunanin abin da ya kamata, wala Allah za a iya yin ultrasound scan da ake na computer nan, ko kuma ya ce a dau hoto, ko kuma akwai wasu manya-manyan bincike idan ta kama da buƙatar a hakan sai a yi. Akwai lokacin da akan buƙaci a manyan asibitoci sai a dauki wani bangare na dan tsakuro daga jikin kodan nan, a je a duba akan glass, a duba yanayin ciwon na koda. Saboda haka akwai bincike da ake yi da dama, amma wanda ya kamata a ce kowane wuri, koda dispensary irin dan karamin asibitin gaske na unguwa, shine na gwajin fitsarin nan. Akwai sauran abubuwan da ya kamata a gwada da dama a asibitoci za a yi wannan, kuma za a gane cewa menene matsalar.
To likita, misali idan an yi wannan gwaji an ga cewa akwai matsala da ta shafi koda, wani mataki ya kamata a dauka a lokacin?
To matakin farko shine ya danganta ga girman asibitin. Misali a ce dan karamin asibiti na unguwa, shawarar da za su bayar shine ka je babban asibiti. Babban asibiti kuma za su yi binciken da ya kamata. Ya danganta ga me aka gano, shi zai ba da shawara akan me kuma ya kamata, wani mataki ya kamata na farko. Amma ya kamata duk wanda zai je asibiti a ce za a yi akalla wannan gwajin, saboda za a iya gane matsala tun tana karama.
Misali an yi maka gwaji, to sai kuma mutum ya zauna bai dauki abin da wani muhimmanci ba, shin me hakan zai iya haifarwa?
Yanzu misali daga gwajin nan za iya gane mutum yana da alamun ciwon sukari. Kin ga kawai fitsari aka gwada, amma sai aga yana da alamun ciwon sukari. Idan bai dau mataki ba, wannan yana iya shafar kusan kowanne sashe na jikin shi, banda koda zai iya shafar ko ina har da kwakwalwar shi. To kuma abin da ya kamata a yi idan aka gano matsala tana karama, sai ai maganin ta sai a zauna lafiya. Amma yanzu misali an gane ɗan matsala tana karama wanda wallahi Allah magani za a bashi na sati 1 ko sati 2 bai sha ba, sai ya bari sai da aka dauke shi bai san halin da yake ciki ba, sai aka je sai aka ce misali koyarta ta lalace gaba ɗaya sai an yi da shi, sai a fara neman taimakon miliyan 11 za a je a yi da shi. Akin ga wannan bai yi ba.
Mukan ji ana cewa kidney stone, wataƙila a gwaje-gwajen nan an gano cewa mutum yana da shi wannan kidney stone, abinda za a iya fassara shi da dutse a jikin ita wannan koda. Me ke kawo wannan dutse a jikin koda?
Abinda ke faruwa shine wasu suna da raini suke haduwa sai su dunkule sai su makale ko dai a cikin koda ko kuma a wani bangare na wannan bututu da yake dauka fitsari daga koda ya kai shi mafitsara har ya fita waje. Abu ne da zai iya kawo ciwo mai tsananin gaske. Ya danganta ga girman shi, akwai matakai da dama da ake tunda suna da raini, akwai matakan da waɗansu magunguna za a bayar wanda yanayin canjin fitsarin zai iya sa ya fita, akwai kuma wanda dole har sai an kai ga yin aiki wurin cire shi. Amma suna da raini suke taruwa sai su dunkule sai su zama abin da ake gani kamar ya tsakuwa haka.
Ka dan sako wani abu wato dashen koda. Shin menene wannan dashen kodan kuma me ke tilastawa a yi wannan dashi?
To idan ya kasance koda ta samu matsala, duka kodojin nan biyu sun samu matsala, sai ya zama ba sa iya yin aikin da ya kamata su yi na tace jini da sauran ayyuka. To akwai abin da ake cewa dialysis, wato wani hanya ne da ake bi wanda mashin ne zai yi aikin da ya kamata shi koda ya yi na tace jini ya fitar da duk waɗannan sinadarai wanda za su zama guba a jiki ya fitar da shi. Idan aka yi dialysis na idan ciwo bai ci ya ci ba, sai ya kasance kodan nan ta warke, ta samu sauki kuma ta ci gaba da aikin da ya kamata ta yi. To aka iya kai wani matsayi wanda gaba ɗaya kodan nan ta mutu ba za ta iya yin aikin komai ba, wanda a turance za a ce end stage renal disease kenan, wato babu wani abu da za a iya yi wannan koda ta daina aiki. To a wannan lokaci ake maganar dashen koda. Kuma kamar yadda ne bayani tun farko, a jikin dan adam koda din nan guda biyu ce, kuma a babban mutum misali za a iya samun koda guda ɗaya tana da wancan rariya ta kai kusan miliyan ɗaya. Idan ya kasance guda ɗaya daga cikin kodojin nan tana aiki lafiya lau, to ta ishi mutum rayuwa gaba ɗaya. Wannan shi ya ba da damar kenan, wani zai iya ba dan uwan shi koda ɗaya shi ya zauna da ɗaya, saboda matukar wannan ɗaya ta shi tana aiki, to ta ishe shi yayi rayuwar duniya. Idan aka kai wannan matsayi da za a yi da shi, to za a yi wani bincike. Binciken farko shine ba kowa ne zai iya baka kodar shi ba, ko kuma kowane irin bangaren jikin shi, saboda jiki yana da wasu sinadarai wanda duk abin da ya shigo baya cikin bangaren jikin za su yake shi, garkuwar jiki kenan. To sai an nemi wani dan uwa ko kuma wani dai wanda yanayin jikinka ya amince da nashi yanayin jikin, ba zai kalli wani bangaren jikin shi a matsayin bakon haure ba a jikinka, wanda a turance ake cewa su HLA typing da sauransu. Kenan an fi samun wannan a dan uwa na jini wanda garkuwar jikinku ta kusa iri daya. To idan aka samu wannan, to shi wanda zai bada kodar tashi, sai an fara bincike an tabbatar da cewa kodojin nashi guda biyu duka lafiya silau, kuma idan an cire mai guda ɗayan zai rayuwa da waccan ɗayar babu matsala. Idan aka gama wannan bincike, to sai shi kuma wannan wanda yawanci yana asibitin yana kan mashin din da ke wannan dialysis kenan, tunda koda ta daina aiki sai a zo sai a sa rana ai duk binciken da ya kamata, sai an duba shi wancan wanda zai bada koda kuma bashi da wata cuta ta daban wanda za a iya daukar ta hanyar dashen nan, misali cutar kanjamau, kwayoyin hepatitis da sauran cututtuka wanda za a iya daukar shi daga wani asawa ne. To idan duk wannan aka bincika suka zama lafiya lau babu matsala, to sai a ciro kodar da ke jikin shi wannan wanda zai bayar, wanda a turance ake cewa dono, sai a sa wanda yake bukata wanda a turance ake cewa recipient. To idan an sa masa, kuma za a sa shi akan magunguna wanda za su sa garkuwar jikin shi kada ta yaki wannan koda da aka sa masa, ta hakuri ta yadda cewa bangaren jikin ne, saboda haka zai kasance yana kan wasu magunguna na dan tsawon lokaci har a tabbatar da cewa jikin shi bai yaki wancan koda ba. Shi kuma wancan da ya bada koda bayan an cire ta mai magani ya warke lafiya, zai ci gaba da rayuwar shi.
Ta mutane za su kare kare kansu daga cin karo da cututtukan da suke kama koda.
Rigakafi ya fi magani. Na farko shine a guji shaye-shayen magunguna barkatai. Idan baka da lafiya, ka je inda za a tabbatar da cewa maganin da aka baka magani ne mai inganci kuma a rubuta shi akan yadda ya kamata. Ya kamata a duk matakai na lafiya a tabbatar da akalla shi wannan gwaji na fitsari da muke magana urinalysis wanda ba zai dauki minti 5 ba, kai fitsari ka bar a gwada yadda za a iya gane wanda suke da matsala a dauki mataki nan da nan. Idan an ga matsalar da tafi karfin wannan asibiti a tura mutum inda ya cancanta ya je. Ya kamata hukumomi su dauki mataki akan masu sai da magani, a tabbatar da cewa maganin boge da wanda ya lalace baya cikin al'umma kuma ba a siro da al'umma shi. Kamata a taimakawa asibitoci da suke da bangarori na kula da koda din nan. Akwai wasu hukumomi wanda suke kula da harkar koda nan, akwai kuma kungiyoyi na su masu kula da koda da kuma marasa lafiya wanda suka kafa nasu kungiyoyin. Tanan ana iya samun wasu bayanai masu amfani matuka wanda za su taimaka wanda aka gane yana da matsala da kan lokaci. Cututtuka irin su hawan jini da ciwon sukari ya kamata a kula da su matuka, saboda idan ba a yi ba, banda waɗannan cututtuka za kuma su iya shafar koda, a ƙarshe sai ya zama an samu matsala kenan. Dan ya kasance dabi'a ka baka shan ruwa to da matsala, ya kamata a sha ruwa sosai yadda ruwa zai zama in kai fitsari, kai jibi ko gumi ko zufa, ruwan da ya fita a mai da shi yadda koda za ta rinka samun isasshen ruwa tana tace abin da ya kamata. Kai tunanin kamar masu tatakunan zaki za su san wannan. Idan suka fara tata za a kai lokacin da zai toshe, zaka ga sun ƙara ruwa a ciki saboda ya taimaka ya wanke. To kamar haka ne, saboda haka da buƙatar mutane su dauki dabi'ar shan isasshen ruwa, kada a zauna jiki babu isasshen ruwa.
Masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma anan muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, inda muka tattauna akan koda. Da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu, domin kusan an ce lafiya ita ce uwar jiki. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
A gaida Hauwa Umar, ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Amurka ta kai hari da asubahin yau Juma'a da ta kashe babban kwamandan dakarun kungiyar juyin juya hali na Qud, General Qasim Soleimani, a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da ke Bagadaza. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai harin ne da nufin gurguntar da shirin Iran na kai hari nan gaba. A jiya Alhamis, sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya bayyana cewa Amurka a shirye take ta kare kanta na ɗaukan matakin soji don hana kaiwa sojojinta hare-hare nan gaba. Shekara guda bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan hana nuna wariya ga masu bukata ta musamman don ya taimaka wa nakasassu, makafin Najeriya da waɗanda ba sa gani sosai sun ce har yanzu suna fama da talauci da kuma nuna bambanci da ya sa da yawa daga cikinsu dole suka shiga yin bara don su rayu. Wani ƙudurin dokar tura sojoji zuwa Libya ya samu wucewa cikin sauki a Majalisar Dokokin Turkiyya jiya Alhamis, amma amincewa dakarun Turkiyya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo gunaguni da Allah wadai. Ƙudurin ya wuce ne da ƙuri'u 325,184 da ya ba shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin ƙasar na goyon bayan gwamnatin rikon ƙwarya ta Libya da take samun amincewar ƙasashen duniya.
Masu sauraro da taƙaitattun labaran, muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Kafin mu sallama da ku, bari mu amfani da wannan dama mu taya iyalan Alhaji Abbas mai Kano murnar ɗaurin auren 'ya'yansu injiniya Muktar Yusuf Ilu da amaryarsa Nusaiba Abbas mai Kano, wanda za a ɗaura ranar Asabar 4 ga watan Janairu a masallacin Wudulawa da ke kan titin Emia Palace da misalin ƙarfe 12 na rana. Sannan muna taya iyalan marigayi Sarkin Guyuk Alhaji Jibir Grema da kuma iyalan marigayi Alhaji Bukar Audu Kiri murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Yarima Abubakar Jibir Grema da Aisha Bukar Audu. wanda za a daura ranar Juma'a 3 ga watan Janairu a kofar gidan marigayi Alhaji Bukar Audu dake kan lamba 472 a unguwar GRA Yola. Allah ya sanya alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Sidi da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Afrique, le monde aujourd'hui.